الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wadanki ne ko mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 4 ga watan 3 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Kafin darasi ne yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. To, wani yaji yau ta tambaya. Na'am. Bara idan ya kasance mutum mabukaci ne, wannan halaka ne, yayi bara ya samu gurgurdan abin da zai ci ya sha ya biya bukatunsa, in mabukaci ne. Wanda yake da wadata, me ake nufi da wadata? Yana da abin da zai ci ya sha, ko kuma akwai wanda ya dauki dawainiyar shi yau da gobe, ko ya kasance yana da ikon da zai iya sana'ar da zai samu ci da sha ta hanyarta, to haramun ne wato ya mai da bara sana'a, kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa waɗanda suke kashe ni da barazana ga duk mutumin da ya mai da bara sana'a, domin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda yake roƙo, manzon Allah yake cewa ya san da cewa garoshin wutar jahannama ne yake roƙo, ya yawaita ma kansa ko ya takaita tashi dai ta rage. Idan aka ce al-mas'ala ya hana yi mana ya hada bara, kuma sannan ya hada, misali shine maula da mutum zai ringa bin mutane yana roƙon su, an gane ko? Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san da cewa yana roƙon garoshi ne na wuta, kankanta ma kansa ko ya yawaita tashi ta rage. Kuma haka ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, alamar da za a gane dan maula a ranar kiyama da wanda yake mabaraci, wanda yana da wadata ya mai da bara sana'a, a ranar kiyama zai tashi kwarangwal, ma'ana fuska sai kashi ba tsoka. Dan haka in har ya kasance bukata ta kai mutum, to wannan ba laifi bane matsayin halaka ne, amma duk wanda yake da halin da zai shi yayi sana'a, yana da ikon da zai yi sana'a, ko akwai wanda ya dauki nauyin dawainiyarsa, ko yana da wadatar da zai samu ci da sha ta hanyar sa, to wannan haramun ne ya mai da barkewaya, ya mai da bara sana'a, haramun ne ya ringa yi. Na'am. Wani misali, mutum ne yana cikin wanka, wanka na ibada, ruwa ya kare masa, yaya zai yi? Sai ya je ya dauko ya ci gaba da wanka, an gane ko? Tare da cewa malamai musamman na Malikiya sun tafi akan cewa kada ya sake wata gaba ta fara bushewa, in wata gaba ta fara bushewa kafin ya je ya nemo ruwan ya ci gaba kenan, anan an samu wani wato farilla daga cikin farillan wanka kenan ya ratse shi ne wato at-tartib. Domin ana buƙatar at-tartib, meni ake nihi da at-tartib shi ne ya zamanto ka yi ɗaya bayan ɗaya, kada ka bari wata gaba ta fara bushewa kafin ka wanke wata. Nan ko arwalla ko wanka idan mutum yana yi, idan ruwa ya katse masa to ba laifi bane, yana iya zuwa ya nemo, idan ya nemo ci gaba zai yi. Amma in wata gaba ta bushe to abin da ya dace ya sake sabuwar arwalla ko ya sake sabon wanka. Na'am. Kamar kakain da ake sallaka
ne kuma sallaci mutum bai samu shafi ba lokacin duk ko ina an gama sallah, yanzu ga wasu mun zuci sallah kamar kan titi haka.
To duk wurin da jama'a suka ke banta domin su haɗu su yi sallah ana kiran shi masallaci. An gane ku? Domin aka ce almasjid wurin da ake dukawa a yi sujada, don haka babu bambanci. In a masallaci wanda yake ginanne baka samu sallah, inda ka samu wata jama'a sun haɗu za su yi sallah, to ba laifi bane ba kana iya bin su. Domin abin da dai ake bukata ita ce sallah ta jama'a. Kwarai. Na'am.
Make da ya haifu a wata uku.
Eh.
Kamar durin nan yana yin sallah ko sai
kamar
bakin wata hudu ba ya samu.
Eh, kamar misali wai mace ce tana da ciki kamar na wata uku, ko wannan wata ciki na wata uku sai ya zube kenan. Abinda kake tambaya a nan sai ta yi kwana 40 ko kuma kai tsaye sallah za ta fara yi. Misali mace ce ta yi bari ciki na imma wata biyu ko wata uku ko hudu ko biyar ko abin da ya sama da haka ko abin da ya kasa da haka, to anan idan ta yi wannan bari daidai yake da aihuwa sai jini ya tsaya, sannan za ta yi wanka ta ci gaba da ibada. In take yanki bayan barin jini ya tsaya mata sai ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Idan ku jinin bai tsaya ba to za ta daina sallah da sauran duk wasu ayyuka na ibada wanda sharadinsu shi ne yin tsarki kenan har a kai kwana 40. Idan aka kwana 40 jini bai tsaya ba to ya zama wajibi ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Wannan jini ne na rashin lafiya ba na biki ba ne. An gane ku? Kenan in mace ta yi bari in jini ya tsaya take yanke wanka za ta yi ta ci gaba da ibada. In ma a wannan bari da ta yi jini bai zo ba to za ta yi wanka domin shi ma zaman biki yake, dole ne sai ta yi wanka.
Kamar bayanin in bai kyautawa hudu ba kamar lokacin da ba ku sa mamun gare ku.
Yawa shi abin da yake tambaya kenan, in bai kai wata hudu ba kenan dan ba a busa mishi rai ba. Shi maganar busa rai ko rashin busa rai ba shi da alaka da bari. Abin da ake magana yi mishi sallah, a mishi sallah ko ba a mishi ba. In ciki bai kai wata hudu ba, idan mace ta yi barin shi wannan ba maganar a yi masa sallah. Saboda sai idan ɗaya cike wata hudu a cikin cikin mahaifiyarsa sannan ake busa masa rai. Don haka kenan in yayi ƙasa da wata hudu ba a busa masa rai kuma balantana a ce matacce ne. Idan ka ji an ce matacce wanda da an busa masa rai, bayan an busa masa rai sannan wannan rayuwa ta gushe, shi ne ake kira matacce. Don haka kenan a nan maganar sallah ce ɗan da aka yi barinsa in dai bai kai wata hudu ba, ba maganar a yi masa sallah. In ya wuce wa in ya kai wata hudu ko ya wuce wata hudu yi mishi sallar ba wajibi bane. In an ga dama a yi, in an ga dama a ki. An gane ku? To anan kenan abinda muke so mu gane, ko ciki na wata ɗaya ne in dai mace ta yi barin shi to wannan ta tabbata cewa akwai wanka wanda yake da jinin aihuwa a kanta. In ta ke yanke jini ya yanke dole za ta yi wanka, idan bai yanke ba za ta zauna ta yi jiran yankewar shi. Idan aka kai kwana 40 bai yanke ba to a wannan lokaci dole ne za ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Wannan jini ne na rashin lafiya, ba jini bane ba wanda yake da biki. Kuma kaddara cewa aihuwar da ta yi kai tsaye barin da ta yi ba ma jini bai zo ba to dole sai ta yi wanka. a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabus sala wanda mun tsaya ƙarshen wato babi na 7 baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin wato sautu zuwa lokaci wanda yake sananne wanda mun yi bayani a baya idan zaka bada sautu ko mu ce in zaka bada command tuna daga cikin sharuɗan sa shine a ƙayyade lokaci misali ni ne nake buƙatar wasu kaya ka kawo zan baka command ɗin su to yana daga cikin sharadi na command in yanke maka lokaci in ce daga nan zuwa rana ya ce an gane ko in ce daga nan zuwa ƙarshen wannan watan nake buƙatar wannan kaya misali 28 ko da 9 nake buƙatar wannan kaya a zo mun da su wannan sharadi ne daga cikin sharuɗa na command amma duk command ɗin da za a bada wanda ba a san lokacin da za a zo da wannan kaya to wannan haramu ne ko an yi shi ba ta ce ne bai tabbata ba dole ya zamanto a ƙayyade lokaci lokaci wanda yake sananne shine dai hadisai sun gabata a ƙarƙashin baban wanda malam ya zo mana da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa Madina ya samu mutanen Madina wato sukan bada komandi kin ɗayan itace na shekara 2 zuwa 3 sai mutun ya tarar da mai gona ya ce masa yana buƙatar kaza da kaka misali ina buƙatar dabino buhu 100 a nawa nawa zaka sayar mun ayi ciniki wani yakan bada komandi kin na shekara 1 wani ya bada komandi kin na shekara 2 wani ya bada komandi kin na shekara 3 shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu aslifu fi thimari fi kaidin ma'lumin ila ajalin ma'lumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku bada command fi thimari wato game da ƴaƴan itace fi kaidin ma'lumin a cikin zakka sananne kenan anan in abinda ake aunawa ne da tiya to dole ne a san adadin abinda za a bada na komai kuma abinda ake aunawa ne da suke da dole a san adadin kilolowa sannan sai ya ce ila ajalin ma'lum kuma zuwa lokaci sananne kaga wannan yana nuna sharadi ne daga cikin sharuɗa na komai wato shine ƙayyade lokaci za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلام الى ان تنتج الناقه قال حدثني موسى بن اسماعيل هو التبوذكي المصري قال اخبرنا جويريه النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كانوا يتبايعون الجزور الى حبل الحبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع الى ان تنتج الناقه ما في بطنها malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin bada command zuwa wato aihuwar taguwa kamar misali kana da taguwa mai ciki ko kuma ga wata taguwa mai ciki zaka bada command da ka bada command sai shi wanda ka bashi command sai ya ce to zan zo maka da wannan kaya da ka bani command lokacin da wannan taguwa ta aihu ko kuma sai idan wannan taguwa ta aihu kenan zan zo maka da abin da ka bani command shin menene hukuncin yin haka na halatta ko baya halatta shine yace babu salani ila an tuntajan naqa baban da ke bayani game da hukuncin ba da koman da zuwa aihuwar taguwa a ce sai ta aihu. Shine anan malam ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda ke fada, cewa kanu ya tabaya unar jazura ila habalil habala, wato jama'a sun kasance a jahiliya, wato sukan kulla ciniki na aljazur shine raƙumi ila habalin habala, wato izuwa cikin ciki. Lafazin habala jam'i ne na habil, in aka ce habil wato mai ciki kenan, ila habalin habala wato izuwa haife cikin masu ciki kenan. Haka a jahiliya suka yi irin wannan ciniki, misali mutum sai ya zo ya sayi raƙumi, to a yaushe za a biya kuɗi, ko kuma ya sayi naman raƙumi yaushe za a biya kuɗi, sai ya ce sai idan taguwa kaza ta aihu. Fanaha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan ciniki. Nafi Allah ya ji kansa ya fassara wato wannan ciniki shine yace ila antum tajannaqatu ma badaniha, har akai lokacin da taguwa za ta haife abin da ke cikin cikin ta dada. Dan haka wannan ciniki ciniki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani, hanin kuma abin da yake fa'idantarwa haramci, wannan ciniki kwata kwata baya halatta. Me yasa? Saboda akwai shahala, an shahilci lokacin da za a biya kuɗi, an kulla ciniki, to amma a yaushe za a bada kuɗi, sai aka ce sai taguwa ta aihu. Kaga aihuwar wannan taguwa abu ne wanda yake an shahilci lokacinsa, so da yawa ma taguwar ba ta da ciki, sai a ce sai wannan taguwa ta ɗau ciki ta haife cikin, sannan za a biya. Kaga babu tabbas cewa ta ɗau cikin ko ba ta ɗauka ba, in ta ɗauka yaushe ne za ta haife wannan ciki. To don haka da yake shi ma command wata mu'amala ce wadda take ta cinikayya, wadda Allah ya halitta mana, kamar yanda a ɓangaren ciniki ya haramta wato a jahilci lokacin da za a bada kaya, to haka a ɓangaren command baya halitta. Dole misali yanzu in ciniki kuka yi da mutum, ba ka da kuɗin da za ka biya shi, ba maganar cewa sirrin da na samu, iya abin da za ka yi sai ka ƙayyade masa lokaci, in lokaci ya yi baka samu damar biya sai ka nemi alfarma a ƙara maka lokaci, in kwa shida ya sayar maka da kaya ya ce wani wannan kaya da na sayar maka kar ka samu damuwa, je ka ran da Allah ya hore maka kamu, to wannan babu matsala, shine ya yarda ya amince, an gane ko? Amma a nan kasancewar a kulla ciniki kai ka ce a asirin da na samu, ko kuma ya kasance a nan komin da ne ka bada yaushe za ka kawo mun kayan ka ce masa asirin da na samu, to wannan kwata kwata baya halatta. A nan dole shi da ya bada koman da ya ƙayyade lokaci, cewa daga nan zuwa lokaci kaza, in kaga lokacin ya maka kaɗan, to a nan kana iya ce masa a'a daga nan zuwa lokaci kaza ba zan iya samu waɗannan kaya, sai dai a ƙara lokaci, idan aka ƙara lokaci ka yarda ya yarda, in lokaci ya yi bai zo maka da wannan kaya, to wannan koman da ya ɓaci, dole ya dawo maka kuɗinka. To shi ne a nan malam ya zo mana da hadisin wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wato shine ciniki izuwa kenan lokaci wanda yake mashhur, shine yace kanu ya tabaya unal jazura ila habalil habala, wato sun kasance sukan yi cinikin raƙumi ila habalil habala, wato izuwa haife cikin, wato masu ciki kenan, dabba in tana da ciki sai a ce sai ta haife cikin. Kaga lokacin lokaci ne wanda yake mashhur, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya haramta wannan ciniki. Shine anan Ibnu Umar ya ce fanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hani ga wannan game da wannan ciniki. Nafi sai ya fassara hadisin yace ila antum tajannafatu ma badniha shine har zuwa lokacin da wato taguwa za ta haife abin da yake cikin cikinta. Dan haka malamai suka ce shi ba da koma da zuwa lokaci wanda ba a sani ba wannan haramun ne, a ce kawai sai ran da aka samu. Malamai suka ce kai koda za a jingina shi zuwa wani abu wanda yake sananne ga al'ada. An gane ko? Anan ba maganar al'ada ba ake maganar shari'a kenan, dole a san lokacin da za a zo da wannan kaya. Koda a al'adance an san in an ba da gomanikin kaza daga nan zuwa wata biyu wata uku ana samun wannan kaya, to baya halatta a dogara akan wannan al'ada. Iya abinda za a yi kai da ka ba da koman da shi da wanda aka ba koman, ku dandance daga nan zuwa wani lokaci ne za a zo da wannan kaya, a ƙayyade lokaci, in ma wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko abin da ya kama da haka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kitabu Shuf'a. Babu shuf'ati fi ma lam yuqsam fa idha waqa'ati al-hudud fala shuf'a. قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا معمر هو ابن راشد الازدي عن الزهري هو ابن شهاب انا ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال طب النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الدرك فلا شفعة. وتباين ما لن يبود وأن للتافي تبسم لا كمرين دا على عادة سجيد نبي أرش كمرين دي قباتا إذن يقم وأن للتافي زي شقواني تو يكم بود وأن للتافي تبسم لا domin neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala a kan cimma manufa, sannan kuma don koyi da Al-Qur'ani, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala kowace sura daga cikin surorin Al-Qur'ani Ubangiji ta'ala na buɗa ta da basmala, kuma haka don koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da takardunsa da yake rubutawa ya aika ma shugabanni. Manzon Allah yakan fara wannan takarda tashi da bismillah. Shine anan malam yace bismillahir rahmanir rahim, sai yace kitabu shufa, wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen ruko da shufa, wanda kalima ta ash-shufa a larabci an ciro ta ne daga wato ash-shaf. Idan aka ce ash-shaf, wato shine az-zawj kenan, biyanta abu, wanda kishiyar ash-shafu shine wato al-witr. Idan aka ce al-witr kenan mara, idan aka ce ash-shafu abin da yake da dan uwa kenan. A shar'ance idan aka ce ash-shufa, kamar yadda malamai suka faɗa, suka ce hiyastihiqaqu shariq intiza'a hissata shariqihi mimman intaqalat ilayhi bi iwadin maliyyin, wato shine istihqaqu shariki intiza'a hissati shariki, wato abokin tarayya ya cancanci kwace rabon abokin shi daga wanda rabon ya je zuwa gare shi ta hanyar wato musanya wanda take ta dukiya. Misali, ku ne kuke da mallakar gida guda, kai da dan uwanka. An gane ko? Wannan gida naku kofar shiga gida kofa ɗaya ce, komai ɗaya ne. To a nan sai da aka da ya tashi, sai yadda rabon shi, sai ya je ya samu wani na dawa ya sayar masa wannan rabon shi, aka yi ciniki ya saida masa. Sai ka ji labarin cewa ashe wannan ɗan uwa naka ya sayar da ka san shi daga cikin wannan gida. To wannan wanda aka sayar ma, kana da ƴancin da zaka je ka tsaya gaban alƙali, dole za a tada wannan ciniki, kai zaka biya ka karɓi wannan rubu. An gane ko? Amma fa da sharadi, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. In kana sani an gaya maka kai ka kisaya, wani ya zo ya saya to wannan baka da magana, amma anan kai kake da haƙƙin a sayar maka da wannan abu, ko da an sayar ma wani wanda yake na waje na nesa, to anan kana da ƴancin da zaka zo ka tada wannan ciniki ka biya kuɗin kai ka rike. Me yasa? Saboda kasancewar hikima ta shari'a ta shari'a ta musulunci da ta shar'anta ruko da shufu'a, ma'ana ba ɗan uwa cancantar damar hada wato raban ɗan uwan shi abokin tarayya shi kenan zuwa gare shi, in har wannan ya ciri ne ta hanyar masanya da aka yi ta dukiya, ma'ana ya sayar ma wani ba tare da ya gaya maka ba, to a wannan lokacin shari'a ta baka damar kai ka je ka tada wannan ciniki ka biya kuɗin kai ka rike, ba dan komai ba, saboda ije cutarwa, saboda kasancewar lokacin da ya kasance ku biyu kuke tarayya akan abu, maimakon a ce in za a sayar maka sai aka sayar ma da wani daji, anan akwai wani nau'i wanda yake na cutuwa, akwai nau'i wanda yake na cutuwa, kenan dan a ije maka wannan cutarwa sai aka baka damar cewa in kana da hali kai ya dace ka hada wannan rabon abokin tarayyar ka ya zamanto naka gaba daya. A taƙaice shine ake kira da ruku da shufa, shine anan malam sai ya yi babi na musamman, yake cewa babu shufati fi ma lam yuqsam, wato babi ne wanda ke bayani game da ruko da shufa na kasancewa fi ma lam yuqsam, a cikin abinda ba a raba ba, abinda ba a raba ba shine ake ruko da shufa. An gane ku? Gida ne naku, wanda kowa ya san menene ka san shi a cikin gidan, to amma ba a rigaye ba aka raba kowa ya fitar da kofarsa, ko kuma gona ce taku amma ba a rigaye ba aka raba aka yi iyaka kowa ya san bakin iya tashi, amma dai gona ce wadda take taku gaba daya, to wannan shine ake ruko da shufa. In shi wanda kuke tarayya da shi yaje ya sayar ma wani, to anan ne kake da ƴancin ka zo ka tada wannan ciniki kai ka biya ka hada da naka ya zama naka gaba daya. Shine yace babu shufati fi ma lam yuqsam, babi ne wanda ke bayani game da cewa ruko da shufa na kasancewa a cikin abin da ba a raba ba. Sai yace fa idza waqa'atil hudud, idan wato iyakoki sun tabbata, kenan an fidda iyaka kowa ya san iya nashi, idan gona ce kenan an kasa kowa ya san iyakar shi, ko kuma in gida ne kenan an fitar da kofa kowa ya san kofar shi, ga ya an hudda ka san wane daga nan zuwa nan, na wane daga nan zuwa nan, kuma kowa ya hudda kofar shi, to anan ba maganar fala shufa, malam yace ba maganar ruko da shufa, anan kenan duk wanda kaga dama kana iya sayar masa da kasanka. Sai dai za mu iske bayani a gaba cewa in za ka sayar da kasanka, to wanda ya fi kusa da kai shi ne ya fi dacewa ka sayar masa kafin ka sayar ma wanda yake na nesa, tare da cewa in ka sayar ma wani na nesa can daban, to baya da haƙƙin da zai zo ya tada wannan ciniki. Shi ne anan malam sai ya zo mana da hadithin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke faɗa cewa qaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bishuf'ati fi kulli ma lam yuqsa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zartar da hukunci game da ruko da shufa a cikin duk abin da ba a rigaye aka raba ba, duk abin da ba a rigaye aka raba wanda jama'a suke tarayya akan shi, in wani yayi karambani ya sayar ma da nesa raban shi, to manzon Allah ya zartar da hukunci wanda yake da tarayya yana da ƴancin ya tada wannan ciniki shi ya biya kuɗin ya hada da nashi. Misali ku uku kuke tarayya akan abu daya, sai dai daga cikin ku ya saida ma na nesa, to anan ku biyu za ku je ku ba da kuɗi ku zo ku hada ya zama naku, in ɗaya daga cikin ku ba shi da halin biya kenan ɗaya sai ya biya ya je ya hada ya tada wancan ciniki ya zamanto ya hada da nashi, shi yana da kaso biyu ɗan uwan shi yana da kaso ɗaya, haka shi mai kason biyu in ya tashi sayarwa in ya tsayar ma na nesa ba tare da ya gaya ma mai kasanti wanda yake tarayya da shi, shi wannan yana da yancin da zai je ya tada. Haka shi ma mai kasanti in ya tsayar ma na nesa shi ma yana da yancin da zai tada. Shi ne anan ya ce qaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi shuf'ati fi kulli ma lam yusam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke hukunci game da ruko na shuf'a, ma'ana mutum ya cancanci wato ta da ciniki ya dawo da wannan abin da aka sayar zuwa gare shi shi ya biya. Fi kulli ma lam yusam, a cikin duk abin da ba a riga aka raba. Sai ya ce fa idza waqa'atil hudud, idan iyakoki suka tabbata kowa ya san ga iya iyakar nashi. Misali kamar gona ce kenan, an riga an fitar da iyaka, kowa ya san iyakar san shi, daga nan zuwa can shine kasan wani, kowa ya fitar da iyaka. Wasurifati uruk, kuma an canza hanyoyi. Misali in gida ne, kowa ya fitar da kofar shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fala shufa, yace ba maganar shufa. Kenan in an fitar da iyaka, an fitar da hanya, to ba maganar ruko da shufa. In ya tsayar ma na daji, baka da yancin da zaka zo ka tada wannan ciniki. Me yasa? Saboda naka daban, nashi daban. Ko ina kowa an fitar da iyakar nashi, ko kuma in gida ne kowanne an fitar da kofa. Amma in dai ya zamanto kofa ɗaya ce, to wannan baya halatta ka sayar ma na nesa, dole sai ka gaya ma shi wanda kuke tarayya. In baya da halin saya, sannan za a iya sayar ma wanda yake na nesa. In an sayar ma na nesa ba tare da an gaya masa, to yana da yancin da zai zo ya tada wannan cinikin, shi ya biya ya karba. To don haka ita shufa, malamai sun yi sharuɗa kamar kusan guda bakwai. Sharaɗi na farko kenan, abunda ya zama, abunda za a yi ruko da shufa ya zamanto abu ne wanda yake madaidaici, wanda kuma za a iya rabawa amma ba a raba ba. Kamar misali, idan ka ɗauki gida, ai a cikin gida akan samu ɗakuna, a samu biyu ko a samu uku ko a samu hudu. Wani ana iya bashi ɗaki kaza, wani a bashi ɗaki kaza, wani a bashi ɗaki kaza, misali. To amma abin da ya shafi filin gida da kofar shiga gida ba a riga aka raba ba. Kaga a nan abu ne wanda yake madaidaici, wanda kowa yana da kaso. Abu ne wanda za a iya raba shi amma kuma ba a raba ba. Kenan in ba a riga aka raba, kenan wani ɗakin shi daga cikin ɗakunan da suke cikin gidan sai ya je ya nemi wani ya sayar masa. To a nan kenan mutum yana da yancin da zai zo ya tada wannan ciniki. Kenan ya kasance shi ne suka ce an ya kuna lil milku musha'an qabilan lil qisma ghayra maqsumin. Kenan abinda mutum yake da mallakar shi ya zamanto abu ne wanda yake madaidaici, kenan kowa yana da kaso a ciki. Kuma abinda zai iya rabuwa amma fa ba a raba ba, zai iya rabuwa amma ba a raba ba. Sharaɗi na biyu, malamai suka ce an ya kunal mabi'u aqaran, shi abinda za a sayar din ya zamanto gona ce ko kuma kamar fili ne ko gida, da duk abinda yake iya saduwa zuwa gare shi, ma'ana kamar misali fili wanda yake na gaban gida da sauransu, ko fili wanda yake na cikin gida, wanda kowa yana da tarayya a cikin wannan fili. Kenan ya kasance gona ce ko kuma gida ne ko fili ne, wanda abu ne wanda yana iya rabuwa amma fa ba a riga aka raba ba. Sharaɗi na uku, ya kasance shi abinda ake ruko da shufa da shi, shi wanda yake da kaso a cikin wannan abu sayarwa ne, amma inda a ce kyauta ne yayi, ko kuma kasancewar anan rasuwa ne Allah ya masa, kinan magadan shi suka gaji wannan abu. To a nan in Allah ya masa rasuwa, magadan shi za su gaji wannan abu, baka da yancin da zaka ce a sayar maka da shi. Sai dai in su suka yi niyyar sayarwa, cewa to ai tunda wanda yake da mallakar abin ya gushe, kenan ya kamata ya zaman tunawa. Kenan in ta hanyar gado ne ko kuma kyauta ce, kyautar ma malaman suka ce kada ta zamanto kyauta ce wadda take ta musanya, ya zamanto kyauta ce ta fi sabilillah. In a ce kyauta ne yayi da kasan shi, ko kuma gadar shi ne aka yi ko kuma sadaka ne da ka san shi to wannan wato ba magana amma in a ce zuwa ne ya saida ma wani to anan ne kake da maganar da zaka zo ka tada kenan anan sharadi na uku ya kasance kenan abin da kake da ruko da shufa da shi kenan sayarwa ne shi wancan yayi ba kyauta bane kuma ba gadar shi bane ba akai sharadi na hudu ya kasance shi wanda yake da ruko da shufa kin ya zamanto ya mallaki abin mallaka wadda ta riga yi cinikin kenan yanzu misali da mantincan kuna tarayya da shi akan abu an gane ko tincan ma kuna tarayya ya zamanto ya riga yi cinikin kenan misali yanzu ku bi ne kuke da mallakar abu tincan asali daman naku ne kyauta aka muku da abun ko kuma gadar shi kuka yi kaga anan ɗaya daga cikin ku baya halatta ya saida ma wani dole sai ya nemi izinin dan uwan nashi in baya bukata sannan ya sayar ma wani to anan abinda muke so mu gane sai ya zamanto ku biyu ne kuke da mallakar abu da kuke da mallakar abu sai shi ɗayan sai ya saida ma wani kai baka da halin siyasa ya saida ma wani kaga anan shi wannan daga ba ku uku ne kuke da mallakar abu ɗaya sai ya tallata muku ya ce wani in kuna da bukatar abun nan ku zo ku saya ba ku da halin siyasa wani ya zo ya saya to wannan wanda ya zo ya saya ba shi da riko da shi fa'a tsakankanin ku da shi me yasa saboda shi ciniki ne daga baya ya zo ku kuma waɗannan ku biyun ku ne kuke da mulki ga abun asali kafin a zo a yi wannan ciniki kenan anan ku biyun ku ne kuke da riko da shufa shi wannan na uku wanda ya zo ya saya in yace zai sayar da wannan kaso nashi ku kuke da yancin da za ku zo ku tsaya ku ce ku za a saida ma an gane ko me yasa saboda kasancewar anan mallakar abun kenan ta riga yi ciniki shine suka ce wato an yakuna lishafi'i milkan an yakuna lishafi'i milkun lil aqari sabiqun ala albay ya zamanto yana da mallakar abun mallaka wanda ta riga yi ciniki saboda kasancewar ita asali game da ruko da shufa domin a ije ma mutun cutarwa ne a ije maka cutarwa maimakon kuna tarayya da dan uwanka a ce wani na nesa ya zo ya shiga nan zaka cutu domin in dan uwanka ne zaka iya daukan hakuri domin kowa ya san kowa ɗaya kuke akan wannan abu wanda kuke tarayya da shi amma in wani ya zo wanda yake na nesa zaka iya cutuwa da shi dan haka sai aka baka yancin ka je ka tada cinikin kai ka biya kuɗi ka hada ya zamanto naka kenan shine ya zamanto shi wanda yake da mallakar abin ya zamanto ya riga yi wato ciniki wanda ya biyo baya akan wannan abu sannan sharadi wanda yake na biyar wato ya zamanto shi abokin tarayyar zai mallaki wannan abu gaba ɗaya kenan ya hada ya zamana shi kenan misali yanzu abokin tarayyar ka sai ya tashi sayar da abu to ba maganar ya kasa biyu kashi rabi ya saida maka rabi ya sayar ma da wani a gaba ɗaya kai za a saida ma ya zamanto mallakar ka me yasa saboda famar da ake a ije maka cutarwa ne ba maganar a saida maka wani kaso daga ciki a sayar ma wani kenan gaba ɗaya ne za a sayar maka da shi sharadi wanda yake na shida ya zamanto gwargwadon kudin da za ka biya gwargwadon abin da suka yi yarjejeniya da wancan wanda ya sayar ma misali ya sayar ma da wani kasan shi miliyan ɗaya to anan in kana so ka amso wannan kaso ka hada ya zama naka yanda aka yi wancan ciniki miliyan ɗaya haka za ka biya an gane ku za ka biya kenan miliyan ɗaya sai dai idan ya rage maka ya yarda ya rage maka to shi ne anan amma idan ka kai ƙara gaban alƙali wani muna tarayya da shi akan gona ko kuma akan gida da ya tashi sai da kasan shi ya sayar ma wani ga yanda ya sayar masa to alƙali sai ce kai kawo miliyan guda kenan ka hada ya zama naka sharadi wanda yake na bakwai na ƙarshe wato ya kasance shi wanda ya nemi wannan shufa ya zamanto a lokacin da ɗan uwan nashi ya sayar ma wannan baya da masaniya an gane ko ba ka da sanin ya sayar ma wani to a lokacin da ka sani ba maganar a dau lokaci a lokacin nan zaka kai ƙara wajen alƙali ka tada wannan ciniki a wannan lokaci zaka je ka kai ƙara ga yanda al'amari ya wakana ka tada ciniki amma in har kana sani an fada maka ka kisaya shi wani yazo ya saya to ba maganar daga baya ka zo ka ce baka yarda ba a taƙaice waɗannan sharuɗa guda bakwai sune sharuɗa waɗanda suke na ruko da shufa shine kenan anan malam yazo mana da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke tabbatar mana cewa na kasancewa ruko da shufa a cikin duk abin da ba a raba ba kenan duk abin da ba a riga aka raba aka fitar da iyaka aka fitar da hanya kenan in wani wanda kuke tarayya ya sayar ma wani kasan shi to kana da haƙƙin da zaka je ka tsaya gaban alƙali ka tada wannan ciniki kai ka biya ka hada ya gaba ɗaya zaman haka amma idan aka riga aka fitar da iyaka kowa aka ce ga iya nashi misali kamar in gona ce ko kuma in gida ne bayan an kasa kowa ya fitar da kofar shi to anan ba maganar ruko da shufa a shi kowa daga ciki yana da damar da zai sayar ma koma wane ne koda ya sayar ma na nesa baka da ƴancin da zaka zo ka tada wannan ciniki domin kofar ka daban tashi daban babu ardi shufati ala sahibiha qabla albay' wa qala alhakam idha adina lahu qabla albay' fala shufata la wa qala ash-sha'bi man bi'at shufatuhu wa huwa shahidun la yughayyiruha fala shufata la qala haddathana al-makki ibn ibrahim قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أنه قال وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فجاء المسور بن مكرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبيه إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاؤهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا ازيدك على اربعه الاف منجمه او مقطعه قال ابو رافع لقد اوتيت بها خمسمائه لقد أوتيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعديتكها بأربعة آلاف وأنا أوقى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه واتوانا بابيني واندكي بياني جمدا بجرودا kaso ga dan uwa kafin a kulla ciniki ma'ana mutumin da kuke tarayya da shi akan abu wanda yake da ruko da shufa ma'ana kuna tarayya da shi akan wani abu wanda mallakar ku ne gona ce ko gida ne to kafin ka sayar ma wani shine malam yayi babe anan wato an so ka bujiro masa ko kuma ya zama wajibi ka bujiro masa cewa wani ina nihi in sayar da kasona daga cikin wannan gida ko kuma daga cikin wannan gona tamu rabona nake son in sayar da shi yaya kana da bukata ko baka da bukata shine malam yace babu ardi shufa babi ne wanda ke bayani game da wato hukuncin bujiro da ash-shufa wato shine kaso wanda mutum yake tarayya da wani ala sahibi ha ga wanda yake da ruko da shufa ma'ana wanda yake tarayya da kai akan abu qabla albay'i kafin sayarwa kenan kafin ka sayar ma wani ka bujiro masa ka gaya masa wa qala al-hakam wato hakam ke fada cewa idza adina lahu qabla albay'i fala shufa'ata lahu in har ya bashi izini kafin ya sayar yake saya sai bayan ya sayar da kasan shi yace fala shufa'ata lahu ba shi da wani ruko da shufa'a da zai zo gaban alƙali ya tada wannan ciniki in dai wanda kuke tarayya da shi akan abu kafin ya sayar da kasan shi ya zo ya fada maka ka kisaya to bayan ya sayar ma wani baka da ƴancin da zaka zo ka tada shine anan alhakam yake cewa idza adina lahu, in har ya bashi izini cewa wane ko shi wanda aka tallata ma kayan yace to wane kaya kaza da kuke tarayya da wane, ya bujuro mun da su cewa sayarwa zai yi in ina da bukatar saya in saya. Naga kuwa kai ka bi kusa da shi, me yasa? Saboda tarayya kuke da shi a wurin, kai ka saya shine ya fada cewa in baka saya ka ga mun sanan ne in saya. In ma shi wanda yake da kayan, wanda yake tarayya da kai a farko, shine ya zama wajibi ya sanar da kai ya baka izini. Ko shi wanda aka bujuro ma kayan shi ma bai dace ba ya saya a farko, sai ya gaya ma wanda ya fi kusa wanda ake tarayya da shi. Kira in har ya faɗa maka shi mai saya, kace a wani ba laifi kai kana iya saya, to a nan bayan ya saya baka da ƴancin da zaka je gaban alƙali ka tada. Ko shi wanda yake da kayan kafin ya sayar ya gaya maka ya ce wani zan sayar da kayana wanda muke tarayya da shi, yaya ka gani? In ka nuna masa baka saya, in ya sayar ma wani baka da ƴancin da zaka zo ka tada. Shine yace idza adina lahu, idan ya bashi izini kenan, in ma shi mai wanda yake tarayya da shi ko kuma shi wanda aka bujuro ma cewa ya saya, qabla albay'i, kafin a yi cinikin, bala shufa'ata lahu, babu maganar ruku da shufa'a ya je ya tada wannan ciniki. Shine anan al-Imamu Sha'abi sai yake faɗa, yake cewa man bi'at shufa'atuhu wa huwa shahid, duk wanda aka sayar da abinda yake da ruko da shufu'a a cikinsa, wa huwa shahidun alhali, yana halarce kuma yana sanar da haka, la yugayyiruha, bi yi kokari bai ta da wannan ciniki ya canza, fala shufu'ata lahu, to ba maganar ruko da shufu'a, kana halarce shi wannan dan uwa naka da kuke tarayya da shi akan abu, ya fito ya faɗa maka ya ce wani fa sayar da kaso na zai yi, kake yin magana cewa kai kana da bukata a sayar maka, in ma baka da kuɗi a wannan lokaci ka ce a dan saurara maka zuwa lokaci kaza, kake magana ya faɗa ya maimaita. Shine yace la wa huwa shahidun alhali, yana halarci, la yugayyiruha, kuma yake kokarin ya canza, ma'ana shi ya saya, fala shufa'ata lahu, bayan an sayar da wannan abun ba maganar ruku da shufa'a. Kinan kaga wannan me zamu iya fahimta? In mutum baya nan aka sayar da wannan abu, da yazo ya samu labari, to yana da ƴancin da zai tada, ko kuma yana nan amma ba shi da labari aka sayar da wannan abu, to yana da ƴancin da zai tada, amma yana nan kuma aka faɗa ya ji labarin cewa za a sayar da wannan kaya, aka faɗa masa ko aka faɗa masa yake magana, yake nuna cewa yana so, sai bayan an sayar to ba maganar da zai tada. Shine anan al-Imamu Sha'bi yace man bi'at shufa'atuhu, duk wanda aka sayar da abinda yake da ruko da shufa'a a cikin sa, ma'ana abinda yake tare yake da tarayya a kansa, wa huwa shahidun alhali, yana halarci, la yugayyiruha, yake kokarin canza wannan abu, wala shufa'ata lahu, bayan in an sayar to ba maganar da zai tada. Malam sai ya zo mana da hadisin wato Amr ibn Sharid, Allah ya ji kansa, yake faɗa cewa wa qabtu ala Sa'd ibn Abi Waqqas, yace wani lokaci na zo na tsaya wurin Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, faja al-Miswar ibn Makrama, al-Miswar ibn Makrama, Allah ya ji kansa, Allah ya kara masa yadda, sai ya zo, fa waba ayadahu ala ihdaman kibayya, wato sai ya dora hannun shi akan ɗayan kafaduna guda biyu ya dafa ni. Shi Amr yana tsaye a nan wurin Sa'd ibn Abi Waqqas, sai wannan sahabi ya zo al-Miswar ibn Makrama, da ya zo sai ya dafa ɗayan kafadar wato Amr. Menene fa'idar haka? Dan ya nuna mana cewa labarin nan da yake badawa ya tantance ga yanda aka yi. A lokacin nan yana tsaye a wurin Sa'd, wane ya zo, wannan nan da ya zo sai ya dora hannun shi akan ɗaya daga cikin kafaduna. Idza ja'a Abu Rafi, maulan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, kai tsaye kawai sai ga Abu Rafi, yantaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ya zo nan wurin Sa'd. Faqala, sai ya ce ya Sa'd, ya ce ya kai Sa'd, ibta aminni baytayfi dare, ka sayi man ɗakuna na biyu waɗanda suke cikin gidanka, kaga a cikin gida ne babban gida shi wato Abu Rafi yana da dakuna biyu a cikin gidan wanda gidan gida ne wanda yake babba shi yana da dakuna biyu a cikin kuma sauran gidan kenan na Sa'ad ibn Abi Waqqas amma shi Abu Rafi yana da dakuna biyu a cikin wanda mallakar shi ne kenan filin gidan ɗaya ne kofar gidan ɗaya ce shi yana da dakuna biyu a cikin gidan shi ne yace masa ibta aminni bai tayya fi darika wato sai dakuna na biyu waɗanda suke cikin kenan falfajiyar gidanka ka saya in sayar maka fa qala sa'ad sa'ad sai yace wallahi ma abta ukma yace a wannan dakuna ba na san su ba zan saya ba me zan yi da su yace ma abta ukma yace ba zan saya ba fa qala al-miswar al-miswar ibn makrama sai yace wallahi la tabta annahuma yace wallahi saya za kai kamar yadda yake cikin wata riwaya shi Abu Rafi ya nemi cewa al-miswar wato ya taimaka masa akan wannan cinikin wannan kenan ya yi kokari ya sa Sa'ad ya sayi waɗannan ɗakuna nashi guda biyu don haka anan shi al-miswar ibn makrama rantsuwa yi da Allah ya kenan wannan rantsuwa matsayin magiya ce yake ma Sa'ad ya ce masa wallahi la tabta annahuma ya ce wallahi sai ka saya فقال سعد سعد سيتي والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة يتي والله بزن دتا مكبا أكن واتو درهمي دبوهدو منجمة واندي يكي أبن سن يدوك چيكي إن أكا چي التنجيم واتو شيني سن يدوك چي لوك چي كذا أبادة كسو كذا لوك چي كذا أبادة كسو كذا هر أكي لوك چند زائبية idan aka ce munajjam kenan abinda aka karkasa shi aka sanya masa lokaci lokaci kaza a bada kaza lokaci kaza a bada kaza shine yace munajjamatan aw muqatta'atan wannan kokonto ne aka samu daga marwayicin muqatta'a aka ce ko munajjama amma ta fuskar ma'ana babu bambanci da at-tanjim da at-taqdi duka ma'anar daya abinda za a karkasa shi ana badawa da kadan kadan har akai lokacin da za a biya a nan me za mu iya fahimta in ɗan uwanka mumini ya maka magiya akan wani abu in dai abu ne wanda yake ya halatta to kai kokari ka cika masa rantsuwar shi kaga a nan a farko da aka nemi cewa ya saya shi Sa'ad ya ce ba zan saya ba shi cewa wallahi ma abta uhuma ya ce wallahi ba zan saya ba amma me za a yi shi ɗan uwan nashi shi al-miswar sai ya ce wallahi la tabta annahuma ya ce na rantsi da Allah ya ce sai ka saya a lokacin nan Sa'ad sai ya bashi hadin kai sai ya ce wallahi la aziduka ala arba'ati alafin munajjamatan aw muqatta'atan yace wallahi bazan dada maka ba akan wato dirhami 4000 munajjama wanda yake kuma a sanya abin sanya lokaci kenan ba take yanke bazan biya amma akan 4000 bazan kara ba Abu Rafi Allah ya kara masa yadda sai ya ce la qad uditu biha 500 dinar yace gidan nan da kake gani fa yace wallahi an saya abuna wato dinare 500 yace ban sallama ba dinare 500 aka saya yace ban sallama ba wanda kimar dinare 500 yafi kimar dirhami 4000 yace walaula anni sami'tu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace wallahi in ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada cewa aljaru ahaqqu bi saqbihi wato makwabci shi yafi cancanta game da mallakar makwabcinsa bi saqbihi a sababin kusacin da yake da shi as-saqab ma'ana kusaci da yake da shi yace ma a adaitu ka habi arba'ati alaf yace wallahi bazan sallama maka wannan gida dirhami 400 wa ana uqabiha 500 dinar alhadi an saya abuna dinare 500 yace wallahi in ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa makwabci shi yafi cancanta game da mallakar sayan kayan makwabcinsa bi saqabihi a sababin kusacin da yake da shi yace abu ne an saya dinare 500 ban sayar ba yace wallahi da ba zan sayar maka ba wato dirhami 400 fa aqa hadiya sai ya sallama masa akan wannan lafazi da yace aljaru ahaqqu bi saqabihi cewa makwabci shi yafi cancanta game da sayan kayan makwabcinsa bi sababihi a sababin kusacin da yake da shi tsakanin shi da shi. Al-Imam Abu Hanifa ya tafi akan cewa makwabci in ka sayar da gidanka yana da yancin da zai je ya kai ma alƙali ƙara a tada, dole shi za a sayar ma ya biya kuɗi. Amma tare da cewa malamai jumhur malamai suka ce a'a, abinda ake nihi da aljar anan ana nihi ashirik, abokin tarayya kenan. An gane ko? Domin kasancewar duk wanda kuke wuri ɗaya kuke cuɗuwa da shi ana kiran shi jar. Kamar yadda misali mutumin da yake da mace biyu, ɗayar ana kiranta makwabciyar wannan ƴar uwarta ce, kamar yadda Larabawa suke faɗa jara suke faɗa ga kishiya, sai a ce jara. Me yasa? Saboda kasancewar wuri ɗaya kuke cuɗuwa tare da ita kuke. Don haka abinda ake nihi da aljar anan ba ana nihi ba makwabci wanda ga gidanka ga gidan shi. Domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi da ya gabata ya nuna mana abinda mutum yake da riko da shi ko a da shi abinda ba a raba ba. Amma yace in an fitar da iyakoki, an fitar da kofa, kowa ya fitar da tashi, ba maganar riko da shi ba. Kenan, don haka anan abinda ake nihi da aljar shine abokin tarayya. Domin me yasa shi anan almiswar wannan Abu Rafi gida biyu ne, ɗakuna ne biyu yake da su a cikin gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kaga kofar gidan ɗaya ne, shi kawai ɗakuna biyu ne yake da su a ciki. Don haka anan kenan wane ne ya fi cancanta game da ya sayi wannan ɗakuna biyu na Abu Rafi? Kenan Sa'ad, tunda shi ne yake tarayya da shi a cikin gidan. Shi ne ce masa in ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa aljar ma'ana abokin tarayya a haqqu bi saqabihi, shi ya fi cancanta game da sayan kayan abokin tarayyarsa a sababin kusacin da yake da shi. Ya ce wallahi an saya dinari 500, ya ce da ba zan sallama maka shi dirhami 4000, ya ce amma tun da haka ne ya ce na sallama maka. Wannan yana nuna mana irin yanda mazanjiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da kokarin bin dokoki waɗanda suke na shari'a. Kamar misali a saye abinka miliyan 2, wani can ya saya miliyan 2 na nesa, amma shi wanda kuke tarayya ya ce shi kawai miliyan 1 zai bada. Kaga anan in ba wanda yake da imani, wanda yake na gaske, ba kowa bane zai iya haka ya dangana da wancan miliyan 1 ya sayar da kayan shi. An saya miliyan 2 ya saida ma wanda zai saya miliyan 1. To dan haka anan abinda muke so mu gane shi makwabci, lalle in ka riga ka sayar da kaya, to ba maganar shi makwabci bane da yancin da zai zo ya tada wannan ciniki. Tare da cewa malamai maganganu uku suke da shi anan, su al-Imam Abu Hanifa shi yana ganin cewa makwabci yana da riko da shufa akan abin da makwabcin shi yake da mallaka. In makwabci ya sayar da gidan shi ba tare da ya gaya ma makwabcin shi, to makwabcin yana iya zuwa ya tada cinikin shi ya biya ya karbi wannan gida, misali. Amma jumhurin malamai Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila suka ce makwabci ba shi da riko da shufa. Me yasa? Saboda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in an fitar da iyakoki, an fitar da hanyoyi, kowa ga hanyar shiga kofar gidan shi, to ba maganar riko da shufa. Wanda daman ita asali da aka shar'anta shufa ba dan komai ba, dan a iji cutarwa ga jama'a ne. Wanda kuke kofa ɗaya maimakon da tare da shi kuke a ce wani na nesa ya zo yana shiga, kaga akwai cutarwa, sai aka ce dan a iji masa wannan cutarwa, yana da yancin da zai tada cinikin. Sannan magana wadda take ta biyu shine Abu Hanifa kenan da yace yana da riko da shufa. Amma magana wadda take tsakatsakiya, malamai suka ce anan makwabci in ya kasance hanyar shiga gida ɗaya ce. Kamar misali su da yawa za ka ga an yi hanyar shiga gida ɗaya ce, amma kowa in an shiga gidan kuma ƙofa ta rabu, wannan ga tashi wannan ga ƙofar shi. Ko kuma ya kasance wato mashayin ruwansu ɗaya ce, rijiyar da kuke yin ruwa a cikin gidan ɗaya ce, ko kuma famfo ɗaya ne, ko kuma kwantar ɗinku na wuta ɗaya ne, misali. To anan malamai suka ce shi wannan makwabci shi ne ya fi cancanta a nan sama da wanda yake na nesa. Kenan, in ya zamanto misali babban gida ne, amma kowa akwai yankin shi a cikin gidan, akwai ƙofar shi, kenan anan kasancewar in ya zamanto hanya ɗaya ce take kai mutum cikin gida, kamar misali dungu da ake yi, wanda in an shiga kenan kowa ga kofar shi, kowa ga kofar shi, to anan wanda yake makwabtaka da kai shi yafi cancanta ka sayar mishi gidan sama da ka sayar ma wanda yake na nesa, ko ya kasance kenan fanfan kuɗi ne wanda kuke shan ruwa ko kuma kwantar ɗin kuɗi ne, to wannan wanda kuke da kwantar ɗaya na ruwa ko kuma na wuta to shi ne yafi cancanta a sayar masa, yana da ƴancin da zai tada. Wannan magana ita ce tsaka-tsakiya kenan, ya zamanto akwai wani abu wanda yake haɗa ku, kuke tarayya a kan shi, a lokacin nan kenan yake da ƴancin tadawa. Amma in babu haka to ba maganar ya tada. Babun ayyul jiwari aqrab. Qala haddathana Hajjaj wabnu Arqa wabnu Minhal qala haddathana Shu'ba قال حا وحدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا شبابا قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إمران أنه قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أبدي؟ قال إلى أقربهما من كبابا. وتوانا بابي لي وانك بياني كمدى أبن يزول من زعن الله صلى الله عليه وسلم شوا وانا مقوشيني يفو قساتي كمدى مقوشينسا تلنا أكي غاني مقوشينا قسا معنا وانا يفو قسادك أكي كي شوانا كمرمانا ينا ya tafi akan kenan shi ma makwabci yana da rubu da shufa, to sai ya zamanto kana da makwabta sun wuce a dissa, ba wani makwabcin ne zaka sayar ma kayan naka in ka tashi sayarwa. Shi ne anan malam sai ya zo da hadisin Hajjaj ibn Minhal, sannan sai ya juya sanadin zuwa sanadin wato Ali ibn Abdullah, shi kuma daga Shababa daga Shuba, shi kuma daga Abu Imran ke fada cewa naji Dalha ibn Abdullah na fada daga Aisha Allah ikara mata yadda, Aisha ke fada cewa na fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna li jaraini, tace ya rasulullahi ina da makwabta guda biyu, fa ila ayyihima ubudi, wane ne daga cikin su zan ma kyauta, tana da abin da za ta yi kyauta ga makwabtanta, amma abun bai isa ba a ba wani a ba wani a ba wani a ba wani, abu ne wanda yake daya daya bai isa ba a raba shi biyu kowa a bashi. Shi ne take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, take cewa inna li jarayni, ina da makwabta biyu, fa ila ayyihima uhdi, wane ne daga cikin su zan ma kyauta. Wannan yana nuna mana duk abin da zaka yi ya kamata kenan ka shawarci waɗanda suke masana akan abu. Anan tana neman shawara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alkhairi ne za ta yi, amma bata san ba wane ne ya dace ta yi masa a cikin wannan. Qala sai manzon Allah ya ce ila aqrabi himamin kibaba, zuwa wanda yafi kusa, wanda kofar shi tafi kusa da taki. Manzon Allah ya ce shi ya kamata ki ma kyautar. Kaga anan idan mutum yana da makwabta da dama ya kasance zai yi kyauta da wani abu, abun bai isa ba a raba ma jama'a, kenan anan sai ya diba wani makwabcin ne kofar gidan shi tafi kusa da tashi, wanda kofar shi tafi kusa da taka shi ne ya fi cancanta ka masa wannan kyauta. To wannan yana nuna kenan kamar misali in zaka sayar da gida makwabta ne kake da su biyu, sai ka auna ka ga wane ne wanda kofar shi tafi kusa da taka, kenan wanda kofar shi tafi kusa da taka shi ne ya fi cancanta a sayar masa, ko da taki ɗaya ne, in dai tashi tafi kusa da taka to shi ya fi cancanta, shi yake da haƙƙi. Kenan anan abin da muke so mu gane malam kamar ya tafi akan cewa ana iya kenan makwabci yana da haƙƙin a sayar masa, amma anan bai yi da ƴancin da zai zo ya tada, amma dai tare da cewa shi ya fi cancanta a sayar masa kafin a sayar ma da wanda yake na nesa. Kuma sannan in ma a cikin makwabtan kenan wanda kofar shi ta kusa da taka kenan shi ne ya fi cancanta, kamar yadda a nan da Aisha ta yi tambayar wane ne ya dace ta ma kyauta daga cikin makwabtanta, manzon Allah sai ya nuna mata cewa wanda kofar shi ta fi kusa da kofar ki kenan shi ne ya fi cancanta ki masa wannan kyauta. dan haka kenan anan in an rigaye amma wanda yake na nesa anan baya da yancin da zai zo ya tada amma abin da yafi dacewa a sanar da makwabta in za a sanar da makwabta in makwabtan kowa ya ce yana so to anan sai a ga wani ne yafi kusa da kofar ka wanda yafi kusa da kofar ka shi yafi cancanta ya sayi wannan gida amma in baka sanar da su baka sayar ma na nesa to ba su da yancin da za su zo su tada a inda suke da yancin su zo su tada sai in ya kasance misali mashayin ruwan ku daya ko kuma hanyar ma'ana kuntar din ku da wuta da abin da yake kama da haka ko kuma hanyar da take titin da yake shigar da su cikin gida kenan titi ɗaya ne to a wannan lokaci suna da yancin da za su zo su tada so da yawa akan yi gida sai a raba shi wannan a can kure yake wannan a baki baki yake amma titin da zai shigar da mutun cikin gida ɗaya ne kenan wanda sai an fitar da lungu kenan anan wanda ke da kai lungu kenan ɗayan da yake da mallaka wanda yake da wanda kuke tarayya da shi akan wannan yana da yancin da zai zo ya tada wannan ciniki tare da cewa an hudda yanke shi an hudda kofar shi amma ga ya titi ya hada ku kuna tarayya da shi to anan shi ya fi cancanta a sayar masa a farko in an sayar ma wani ba a sayar masa ba to yana da yancin da zai je ya tada nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk